Jendela Bashka Pernipa.
Kamar inda ita waccan hukuma dama ta Quran and Islamic Management Board an yi ta ne don waɗannan alarammomi, to kaga kamata a yi shi a danka wannan ragama a tare da shi.
Tun mutumin da yake Kano zai gazgata ni, wanda ma bai sani ba, ya dauki kafa ya zagayen kuturin Kanawa ya kai ziyara wannan gadar ta sabon titi. Wannan gadar duk wanda yaje zai ganta ta lalace.
Muna tunanin karamar hukumar Gwale wacce take da dan sarki jikan sarki, ita za a fara cewa mai girma gwamnatin jihar Kano ya ci zabe, sai muka ji aka ce ita ce ta fara riga rana waduwa
waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa duka ta cikin wannan shiri hangen dala. Masu sauraro assalamu alaikum, Ahmad Rabiu Ja'in ne ke farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin siyasa hangen dala, shirin da kan yi duba kan al'amuran da ka zamo tarnaki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan. Baya ga baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkatun bakunan su la'akari da sashin nan na 39 na kundin tsarin mulkin kasa. Shugaban hukumar yaki da fasakori ta kasa Kwastam Kanal Hamidu Ali mai ritaya ya ce jami'an su da suke aikin sintiri na haɗin gwiwa tare da sauran jami'an tsaron kasar nan sun samu zarafin kwace kayayyakin da kuɗin su ya kai naira biliyan da miliyan 400 tun bayan rufe iyakokin kasar nan. Kanal Hamidu Ali yayi wannan jawabi ne lokacin da suka yi zaman haɗin gwiwa na ganawa da manema labarai da takwaransa na hukumar shige da fice ta kasa Muhammad Baban Dede a Abuja a yau Litinin. Tun a ranar 20 ga watan Agustan da ya gabata ne dai haɗin gwiwar jami'an tsaron kasar nan suka fara aikin sintirin tsaron a bakin iyakokin kasar a sakamakon rufe iyakokin da gwamnatin tarayya ta yi domin kyautata harkokin tsaro. Ofishin mashawarcin shugaban kasa kan harkokin tsaro ne ke jagorantar aikin sintirin wanda ake gudanarwa a yankuna hudu na kasar nan da suka hadar da arewa maso yamma da arewa ta tsakiya da kuma kudu maso yamma sai kuma kudu maso kudancin kasar nan. Hamidu Ali ya jaddada cewa rufe iyakokin kasar ya taimaka matuƙa wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikin kasa. Wannan dai na zuwa ne a gabar da tsohon gwamnatin jihar Kaduna Malam Balaraba Musa yake bayyana cewa san kai da wasu daga cikin 'yan siyasa ke nunawa shine musabbabin rashin ci gaba da wannan kasa ke fama da shi. A yayin wani taro a garin Ofa da ke jihar Kwara, Malam Balaraba Musa ya ce kadai dai abinda zai kawo wa wannan kasa ci gaba shine hada kai da jam'iyyun hamayya ta yadda za a gudanar wa da wannan kasa ci gaban da take da bukata. Balaraba Musa, wanda ya samu wakilcin ɗansa Kasim Balaraba Musa, ya kuma bayyana cewa ba za a kamanta 'yan siyasar wannan lokaci da na baya ba, musamman ta fuskar kishin kasa da kuma kishin al'ummar da ke cikinta. Ya kuma ce kamata yi 'yan siyasa na wannan lokaci su yi koyi da 'yan siyasar jamhuriyar farko waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu wajen hidimtawa al'ummar kasa da kuma sanya kishin kasa a gabansu. Dama dai ana zargin wasu daga cikin 'yan siyasar wannan lokaci halayyarsu ta saba da halayyar 'yan siyasar dauri, domin kuwa a wancan lokaci su kansu 'yan siyasar kan tabbatar da kalmomin nan na shugaban al'umma shine wanda yake hidimta musu. Amma abin tambaya a nan shine, shin 'yan siyasar wannan lokaci suna amfani da waɗancan kalmomi? Idan har ana amfani da su, ina makomar sama wa matasa ayyukan yi? Ina batun baiwa al'ummar da ake shugabanta ilimi? Ina batun yi wa al'umma ayyukan raya ƙasa, wanda mafi yawanci ana zaben 'yan siyasar ne bisa sharaɗin za su gudanar wa da al'ummar waɗancan aikace-aikace, har ma da ƙarin wasu? Idan har za a iya tunawa dai lokacin da 'yan siyasa kan gabatar da yakin neman zaɓensu, sukan yi alƙawura daban-daban, kama daga yi wa al'umma ayyuka da kuma yi musu dukkanin abubuwan da suke da bukata. Amma a mafi yawan lokuta wasu daga cikin 'yan siyasar kan yi ɓatan dabo tare da yin layar zana babu batun dawowa, domin ganin irin halin da al'ummar da suka tuccuɓa shi zuwa wannan kujera suke ciki, ballantana ma ya san me yake damunsu. Alabashi ya yi duk mai yiwuwa wajen kawo wa wannan al'ummar mafita. Wasu lokutan ma sai a kusa shafe zangon mulkin ba tare da ya leƙo ko da inda al'ummarsa take ba, amma da zarar an buga gangar siyasa sai ka ga wancan ɗan siyasa ya dawo gurin waɗannan al'umma da zimmar su ƙara bashi ƙuri'a ya ɗora a mataki na gaba.
mutane ne ƴan takarkaru ne yanzu da yawa ma za ka ga cewa idan mutum ya shiga takara ta majalisar jihar wakilai rep kenan ko senator ko dan majalisar jihar da ka sanin canja abokai idan kana dauki na daukar lambar wayarka ko ina maka waya sai ya zo ya dena ya canja abokai wayarka ko ya ka buga ma ba zai dauka ba sai ya sa ta a wani guri kawai wato da batin bayar da ka buga waya maka same shi na daya kenan na biyu duk abin da yake da zai maka aiki na jami'iyar ko kuma na taimaka ƴan jami'iyar ko nau'in na maza basa ko duka gama dinsa ko jihar sa ba zai yi ba sai bayan an shekara uku ina karba albashi ina diban kudi musamman rep din nan ba za ka kara jama sai kuma gaba da zabe ya zo kakan neman zabe sanin ga ya fito shine ibe mutane babura sai shi kuna ibe wadansu ibe wayansu kudade ga jira rubin shinkafa kwano uku bibiyu wai ina so su kuma sahalle musu kuma zabe sai kuma komai ko manta da su sai zabe ya sake dawowa wannan shine kuskure domin jami'a da jami'a tana da power bari in baka misali lokacin mai girma Abubakar Rimi ina gwamnatin jihar Kano amma da ibar jami'ar PRP to da sai ya sauka daga jami'ar ya sauka daga kujerar gwamnati din ya barwa mataimakin sa Audu da wakin tofa idan ka dauko kuma Kaduna Balarabe Musa shi ma ina cikin PRP kuma shine gwamnatin Kaduna a wannan lokacin shi kuma suka yi rigima da shi da shugaban speaker shine Abubakar Dan Musa a lokacin nan ita MPN mu ne muke da majority a cikin majalisar jihar Kaduna kaga su ma da suka kunno mu wuta sai da suka tsige shi sannan ya bar garin mai koma Ingila sai bayan shekara da shekaru sannan ya dawo Najeriya to wannan su muke kalla a yanzu siyasan da yanzu duk yanzu ba haka ake ba yanzu kawai sai ka dauko dan takara ko ina da quality ko ba shi da quality ko da mutane ba sa so sai ka dauko danno mutane kace cin da dan takara wasu kuma ƴan naka ne ƴan jami'a taka ne saboda wannan takara ka zo kakaba mutane wallahi ba za a yi shi ba kuma ku guji mutumin da ba sa so ya wakilce su ku guji kakabawa mutane dan takara ku guji kakaba mutane shugabanni ku bar mutane da zaben Allah abinda Allah ya zaba kuma suka zaba da hannunsu ku kyale su da shi tunda abinda akwai tenuwa idan gwamna ne shekara 4-2-8 kenan idan shugaban kasa shekara 4-2 kaga 8 kenan to sai mutun ya hakuri in har Allah ibe wani zaben nan a hakura abishi wannan shine idan kuma kace a'a kai kana ja da ikon Allah ba za ka bi wanda Allah ya zaba ba mai neman kafan kariya wala kuma za ka taba ma da wahala domin kana ja da ikon Allah ne
Yusuf Zara kofar nayi sake nan dan siyasa anan Kano da haka kuma mu dawo siyasar nan jihar Kano inda harkokin siyasar ke ci gaba da zafafa musamman tsakanin manyan jam'iyyun nan biyu wato jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar PDP farawa da kalaman tsohon shugaban karamar hukumar Gwarzo Alhaji Bello Dan Azumurogo na jam'iyyar PDP a wannan rana ya shigo yana mai bayyana cewa akwai wasu abubuwa da gwamnatin jihar Kano take aiwatarwa waɗanda yake gani akwai gyara a cikin su
gwamnati ta tattaro matsaloli da yawa kuma matsalolin shine haddace cewa mu yanzu gaba ɗaya ma ba mu ganin wutar lantarki wannan street light ba ta aiki amma yadda muke ji cewa ƴan kwangila na bin bashi ba biya su ba
amma misali ba sun yi bayanin cewa kamar aikace aiki akai ba shi yasa
ai a tsari babu yadda za a kafa gwamnati ta demokradiya kuma babban ma abun mamaki kalubale shine shi mai girma gwamna shi gwamna ne wanda tun kafin ya zama gwamna ya shigo siyasa yake tafiya da administrative government ta soja ya sani san da sojoji suka zo ina shugaban karamar hukuma shi ma'aikatar works ya rike duk gwamnan da yazo Idris Gabada Indatsu Umaru ba su kama mulki ba sai da suka ce wani shi zai rike mana ma'aikata kaza mun ba mu wani ma'aikata kaza aiki kaza aiki kaza amma shi yau yana executive council sama da shekara 22 shine mai ido duk sauran masu bin sa makafi ne amma gashi bai yi commissioner ba kuma wannan mulkin kuma koda daga sama ya fado kamata ya dauke shi a tunanin san da ya fado da su a miki tare in ba wani matsayi kaza in ba wani nawa kaza in ba wani nawa kaza gwamnati yanzu ta tafi wata 4-5-6 in akai magana wata 4-5-6 sai a ce shikenan ai ana shari'a babban abin da za su fara fade kenan ai shari'a rayuwa ce
Rabul Bakwa tunanin ko misali shi mai girma gwamna har yanzu yana duba waɗanda ya kamata ya bawa commissioner nan ne ba kowa da kowa ba
ai ba yadda za a aikace zabe dama baka da program dama duk mutumin da ya shiga zabe tun farkon tsari da program na ba wani kaza na ba a Indo Stadium gwamnonin mu gaba ɗaya tun daga kan Abubakar Rimi to date in banda yanzu da aka samu tsari ya canza ake cewa wani zai kaza wani zai kaza wani zai kaza kuma magana a fake da cewa wai ana shari'a shari'a ai rayuwa ce za kai gwamnatin ka kana shari'a ba laifi bane kana shari'a kuma shi kanshi gwamna karfin sa ma kaga shi ba a daura gwamna saboda immunity da yake da shi bu gwamna ba zai ji ba kwankwasa ma ba zai ji wajen lawyoyi ba ballan tana shiga kotu kuma wannan shari'a da kake ganin ta ai order of the game ce daga an rushe wannan akwai appeal akwai supreme idan aka yi wasa sai a tafi February next year ma mutanen da suka goya baya suka yi abubuwan da suka yi ba su da wani sakamako ba su da wata makoma wannan ba dalili bane ko dai a ce an daga nan kuma sai ya ce sai mai 29 sannan ya fadi wasu abubuwa wannan ba a yin daidai kuma ba mu da ruwa ruwan nan da a na'iba nake ko na lokaci ruwa yana zuwa na'iba amma yanzu sai ai sati ba ruwa ko kuma ruwan yazo alif din ma ba a zuba yazo da datti da abubuwa irin waɗannan kamata a ankara a zo a yi gyara a yi abubuwan da Kano za ta ci gaba mu shine a matsayin mu na yan adawa muke magana akai
tsohon shugaban karamar hukumar Gwarzo Alhaji Bello Dan Azumurogo a jam'iyyar PDP shi kuwa Musa Magaji Gausu na jam'iyyar APC shigowa yayi wannan fili yana kira ga gwamnan Kano da yayi duba kan tsarin nan na ilimi kyauta wanda yace akwai gyara a cikin sa
yaba mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje sakamakon tsarin ilimi da ibayar kyauta da kuma ya zama dole. To amma a matsayin mu na bangaren mu na ilimi, matsayina na tsohon vice principal academic a makarantar Aliya, sai muka ga akwai shawara da ya kamata mu zo mu bawa mai girma gwamna, musamman ta bangaren alarammomi din nan da aka ce za a je a rika ciyar da daliban su Alhamis da Juma'a ana ba su allowances. To mai girma gwamna, wannan maganar kamata ya ce an dauke ta an kaita makarantar Quran and Islamic Management Board, domin idan an ce za a batta a gurin shi ainihin Dr. Dallami Hayo, to za a samu targado da matsala, domin su alarammomin nan sun riga sun fi sanin shi ainihin shugaban hukumar Quran and Islamic Studies ainihin gwani Yahuza gwani dan zarga, kuma sun yadda da shi, kuma sun amince masa, kuma kafin ya shawo kansu su zo su yadda ma a zo a koyar da harkar boko a makarantun nasu, sai da aka shitira.
Amma misali da yake tsarin ilimi ne gaba daya, idan an mashi hukumar ilimi ba wani aibu bane.
To ai kamar inda ita waccan hukuma dama ta Quran and Islamics Management Board an yi ta ne don waɗannan alarammomi, to kaga kamata yi shi a danka wannan ragama a tare da shi, domin alarammomin nan suna da amfani ko dangane da addu'o'i da suke mana muke samun zaman lafiya a jahar mu. Idan aka ce za a maida ita can makarantun bai daya, to fa za a samu matsala, kuma za a yi kitso da kwarkwata, domin a yanzu an fara samun matsala abinda aka ce za a rika ba su allowances na naira 30,000 kamar inda aka kaddamar a ranar kaddamarwa an yi samplin da mutum 20, amma abun bakin ciki idan an ba su abun in sun je sun buda sai su ga 20,000, 25,000. To su kuma alarammomin nan ba fa sanin waccan ma'aikata suka yi ba, wannan ma'aikata ita ce tasu kuma ita suke mu'amala da su, kuma bai kamata a ce mutum ya shiga gidan mutum ba tare da ya nemi haɗin kan mai gidan ba, da kamata idan ya shiga ya nemi shi ainihin shugaban hukuma na Islamics and Quran Studies su yi mu'amala tare da shi, kuma duk abin da zai da alarammomin nan ya zama sun yi taro.
Wata kila mai girma gwamna yana ganin ko zai iya shi ya sa ma ya bar waccan bangare a hannun shi kansa Dr. Dallami Hayo.
To ai ba iyawa bane harkar fahimta ce, duk mutumin da ka fahimta kake mu'amala tare da shi ya san ka san shi, to shi ya kamata a sa a gaba domin a samu nasara akan abin da ake so a cimma na ilimi dole kuma kyauta a jihar Kano da alarammomi.
Sai dai yayin da Musa Magaji Gausu na jam'iyyar APC yake waɗannan kalamai, shi kuwa Bashir Sanata sakataren kungiyar nan ta kwankwasa kawai shigowa yayin wannan fili, yana kira ga gwamnatin jihar Kano da ta kawo musu dauki ta gyara musu hanyar shiga unguwar Sharada dake karamar hukumar birni.
Muna kira da gwamnatin kantomomi da ta zo ta yi mana titin mu na hauren wanki wanda ya biyo daga Sharada hauren wanki, ya biyo ta bayan masallaci, ya biyo ta bayan kasuwar Sharada, ya dangane da asibitin Sharada, can kuma ya dangane da gidan man Erano, saboda wannan hanyar tana ciwa duk al'ummar Sharada tuwa ƙwarya. Mun yi maganar nan, mun yi maganar nan har ta kai ga a ce mun gaji, amma saboda kishin mu da yankin mu ba za mu gajiya ba, kuma in Allah ya yarda muryar mu ba za ta gushe ba, ba za ta yi ƙasa ba, sai dai ta ƙara amo, saboda ba za mu daina magantuwa muna hamayya ta gyara kayanka ba har sai sa'ilin da aka zo aka yi mana wannan aikin. Sannan ga titin can namu ne haya gusau, kusan shekara 5 kenan sun gaji aikin, amma har yau titin yana nan yana tafiyar hawainiya, saboda aikin baban giwa anan suka fi ƙwarewa, anan suka fi gwanancewa. Yanzu jibiga inda ake da bukata wanda yake matattarar al'umma, mashigar al'umma, wanda duk mutumin da yake Sharada ba shi da hanya, saboda hanya hauren wanki da hanyar haya gusau sune men hanyoyin da ake shiga Sharada, amma an ki a maida hankali a zo ai mana, sai je ne muke muna kira muna godesiya Allah ya annaba, amma an ki ai mana.
Amma Bashir Sanata, misali a waccan hanya ta ku da kuke magana, kuma fa a baya ku ne ko gudanar da wannan mulki, za a iya cewa a baya kenan kuma gwamnatin ta ku bata muku wani abu a hanyar Sharada ba?
Ai tun asali mai gayya mai aiki jagora Imamu Kwankwasa shi yayi titin Sharada hauren wanki a zangon mulkin sa na farko, bana mantawa a 2002, wanda kusan kimanin shekara 16 kenan shi yayi mana wannan titin. Titin ne yanzu kuma saboda mutane suna yawan bin sa, wanda duk dan Sharada ba shi da titin da yake alfahari da shi irin titin hauren wanki, shi yasa hanyar yau da gobe hanyar ta lalace, ta kai jallan da mutane sun kauracewa hanyar,
ko dai ba mai inganci ba.
Ai su suke aiki mara inganci, ga gadanan sun yi ta sabon titi kasa da shekara 2 gada ta lalace, duk mutumin da yake Kano zai gasgata ni, wanda ma bai sani ba ya dauki kafa ya zagayen kuturin Kanawa ya kai ziyara wannan gada ta sabon titi. Wannan gada duk wanda yaje zai ganta ta lalace, wanda kasa da shekara 2 an yi gada an ware makudan kudaden mu Kanawa an narkar a gurin, amma kasa da shekara 2 ga gada ta lalace, wanda duk mutumin da zai bi ya je sabon titi wannan hanyar gara ya hakura ya yi sha tale tale komai nisan guri gara ya biya je, su suke aiki mara inganci. Ai yanzu ka duba gani irin ayyukan da suke mana yanzu, wannan gadar ta su ta dangi muna aika tambaya, shin wai a ina za a sauka ne, ko kuma tsani za a rinka saka waɗanda suka hawo su rinka saukowa?
Hawa uku ce fa,
ba wani magana hawa uku ni
tambaya dai, inda bai ma baka fita wani gurin.
To in ka fita wani gurin sai ka tsaya a sama kenan, babu sauka. Ai dai inda aka hawo za a sauka. Ai duk nisan jifa yana da kunyar karshe, duk wanda ya sama zai dawo ƙasa.
Bashir Sanata sakataren kungiyar nan ta kwankwasa kawai anan Kano. A mafi yawan lokuta gwamnati kan duba waɗanda suka hidimta mata, musamman lokacin da ake yakin neman zabe. A matakin jihohi dai akan fitar da tsarin masu taimakawa gwamna, waɗanda aka fi sani da kwamishinoni. Haka kuma su kansu gwamnonin kan yi duba na tsanaki don gudun yin kitso da kwarkwata a cikin kunshin kwamishinonin. Jihar Kano dai na ɗaya daga cikin jihohin da har ya zuwa wannan lokaci bata kai ga bayyana sunayen kwamishinoninta ba. Wannan ce ta sanya Hamza Ahmad Romo shigowa yana mai kira ga gwamnan Kano da idan ya tashi bayar da mukamai musamman a karamar hukumar sa ta Smaila, to ya tabbata ya biyo ta hannun jagoran siyasar yankin.
Naɗa-naɗa da zai ya tabbatar da cewar karamar hukumar Smaila fa akwai matsala ba yar kankanuwa ba. Mulkin nan da yake tafiya a karamar hukumar Smaila da kananan hukumomi ta kai da Smaila ya kirawo jagoran wannan karamar hukuma ta kai da Smaila ya ce wannan mutane list din nan ya nuna masa list din da ya aminta da su ya yadda da su wanda su ya kamata a nada su ne ba za su ci amana mai girma gwamna ba.
Amma shi mai girma gwamna a matsayin sa na shugaba da aka ce yana da kunne dubu baka jin yafi ku sanin waɗanda suka cancanta ya dauko a
wannan kunne dubun na mai girma gwamna. Ai mu ne kunne dubun nasa. Ina son tabbatar maka cewa yanzu lokacin da aka zo murnar nan ta maganar tabbatarwa da shari'ar nan ta mai girma gwamna, ai local gamman 43 suna murna sun koma cikin farin ciki, shugabannin su da shugabannin jam'iyyar su da na mulki sun koma suna farin ciki suna murna, amma namu na karamar hukumar Smaila koma suke suna bacin rai, labari ya canza musu ba abin da suke so akai ba.
To su wane ne waɗanda suka cancanta ne idan mai girma gwamnati zai dauko?
Ai shi honorable Shamsuddini ya san su, mu mun san su, mun san mutane na amana. Yanzu misali ka dauko Bayis chairman na karamar hukumar Smaila, ka dauko Ali Yahaya mai girma gwamnati ka san muhimmancin su, tsohon chairman namu Abdulhamid Dan Haido, ni ma kaina Alhaji Hamza nan ina bukata mai girma gwamnati kai min SA a matsayina na masoyinka wanda zan rike maka amana, kuma mu zamu ringa nuno maka mukiya karamar hukumar Smaila.
To ya zaka iya tabbatarwa masu sauraro cewar da su din da kai din da kake nema kun cancanta?
Mun cancanta na sani, mu ne masoya. Ai abinda zaka kai
musu ko shi gwamnati yana da waɗanda suka fi ku cancanta?
Ba wani wanda ai wanda yafi mu cancanta wannan na kira nan wallahi duk Smaila bai da sama da su. In ya dauko sabanin wayannan duk wanda aka dauko sabanin wannan dauko iska. Kuma da wannan nake godewa Allah da dan majalisar murtariya honorable Shamsuddini, irin ruwan da al'umma Smaila suke yace be ba a yanzu ya ware kuɗi kimanin naira miliyan 2 akan za a taimaka da mutane harkar gyaran tuka-tuka kafin kuma motion da kai majalisa a zo a yi mutane ayyukan alkhairi.
Hamza Ahmad Romo daga yankin karamar hukumar Smaila, shi ma dai Habibu Sadan makwarari na jam'iyyar APC shigowa yayi wannan fili yana mai kira ga gwamnan Kano da ya duba waɗanda suka wahalta masa a siyasance idan ya tashi bayar da mukamai a kunshin gwamnatinsa.
Domin a lokacin da aka yi zabe muna tunanin karamar hukumar Gwale wacce take da dan sarki jikan sarki ita za a fara cewa mai girma gwamnan jihar Kano ya ci zabe, sai muka ji aka ce ita ce ta fara riga rana waduwa, can kuma sai muka ji an ce Madobi Musa Ilyas ya ciyo, can kuma aka ce Kawu ya ciyo shi ma local gamman dinsa. To ya dace a nemi ƴan siyasa waɗanda za su iya rike APC a jihar Kano, amma idan aka tafi a wannan tafiyar ta gudun ya da kanin wani hakikanin gaskiya 2023 gwamnatin nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Wannan da gwamnan ya dauka yake tafiya da su duk ba ƴan siyasa ba.
Ina gaya maka duk mutumin da bai ci zabansa ba a wannan gwamnatin ina gaya ma ba ɗan siyasa ba ne,
kuma karamar hukumar ka ta binne
ke maka ko ruwan jakara ne nake gaya maka shi. Ina gaya ma in bai ciyo local gamman dinsa ba kuma ya samu dama da zai rike mutane ya mu'amala da ita, ganduje ba shi dama da zai rike mutane ya kasa ciyo local gamman dinsa, a yi waje da shi kamar dan sarki jikan sarki, a ajiye shi a kai shi table din hutawa ya huta, domin gaskiyar magana ba dan siyasa bane shi,
babu tsautsayi kuma na siyasa,
babu wani zancen tsautsayi na siyasa. Ka bani dama, ka bani dukkan dama yadda zan yi mu'amala da mutane, ka za ciwo akwatuna da local government
ne ko gwamnati bai bada dama?
Ya bada dama, ka mata ba
shi kawai kake dora kan laifin a kansa,
shi ne mai gayya mai aiki, shi ne shugaban jam'iyya kuma bai iya siyasa ba, sai dai
take da number 2 da tsawon
maka. Ina gaya maka number 2 a karkashin gwamnan jam'iyyar APC na jihar Kano, wallahi alazim shi ne ma mota ba fasinja ba wai wancan deputy gwamnan ba, domin shi ya kasa ciwo local gamman dinsa kuma ya gama cika baki yana ko da tsiya ko da tsiya tsiya irin baguma gujiyar siyasar da aka daina ya ringa cewa zai ciwo zabe, kuma ya kasa ciwowa mun dauka ma zai ringa cewa ko da arziki ko da mutane za mu ciwo zabe, kasa fada wannan
baka gani wata kila yana dukan kirji ne bisa irin aikace aikacen da suka yi al'umar jihar
Kano. Ina gaya maka ya je koyi siyasa irin ta Sumut Talasilan Garo Musa Ilyas Kwankwaso da makamantan wannan da waɗanda suke iya mu'amala da mutane suke
agunsa zai je koyi
sai koyi akai kamata ya ma ya gaskiyar magana ya koma kasuwa, domin naga harkar mulki gaba daya ma bata kamata da shi ba, kamata a samu ya je ya zauna ya bude wani shago ko da karamar hukumar Gwale ne, ina ganin cewa
za ta babbar ko dai dai akwai wata taka jikakkiya tsakanin ka
da waje jikakkiya da shi kawai da gwamna ya bashi dama bai ciyo karamar hukumar Gwale ba, kuma yafi kowa iya cika baki yana cewa ko da tsiya tsiya, to kowa ya sha wahala hatta ni din nan sai da na lissafa hanyar da zan dinga biya gwamnu saboda waɗannan yaran ta san ba za su kyale ni ba, sannan kuma mu kyale irin waɗannan yan totuwan da yan ko kuma da ƴan angaza mai kantorwa irin su dan sarki mu kyale su a ƙara ba su dama wannan gwamnatin.
Habibu Sadan Makwarari na jam'iyyar APC. Bari mu leƙa siyasar ƴan kasuwa wanda a wannan rana Muniru Yunusa Dan Dago ya shigo yana mai isar da wani sako ga ƴan kasuwar kantin kwari a madadin shugaban kasuwar Alhaji Abba Muhammad Bello.
Ina so na sanar da sakon mai girma MD kasuwar kantin kwari Alhaji Abba Muhammad Bello yana kiran taron addu'a a masallacin Juma'a na mai girma Abdullahi Umar Ganduje dake kasuwar kantin kwari domin neman ciniki da budin harkokin kasuwanci da tattalin arziki a kasuwar kantin kwari da zaman lafiya. Yana ƙara kira da dukkan manya da ƙananan ƴan kasuwar da suke kasuwar kantin kwari da iyaye da dattijai halattar wannan zaman addu'a karfe 9 na safe da rabi ranar Laraba idan Allah ya kai mu wannan mai zuwa. Wannan addu'a za a ringa yin ta duk Larabar ƙarshen wata in Allah ya kai mu za a dora akan wannan addu'a. Da wannan nake ƙara kira ga manyan iyayen kasuwar kantin kwari su Alhaji Dan Bature, su Ali Jibril Litu Kulkul, su Ali Ahmad Baba Tumuli da sauran iyaye da dattawa duka kowanne dan kasuwar kantin kwari ya halatta wannan addu'a domin neman ci gaba da tattalin arziki da zaman lafiya da harkokin kasuwanci da ciniki. Da wannan nake son amfani da kwantarwa ƴan tebura na kasuwar kantin kwari hankali jita-jitar da take yawo a kasuwar kantin kwari cewa wai akwai barazana daga MD na korar wa'ansu mutane da suke harkokin kasuwanci a kasuwar kantin kwari an hada kai da wasu hukumomi ba gaskiya bane. Shi mai girma MD yana kokarin kulla mu'amala mai kyau tsakanin harkokin kasuwanci ƴan tebura da kasuwar kantin kwari. Ba shi da wata barazana a gare mu. Wannan magana da ake yadawa ba gaskiya bane, jita-jita ne mara tushe bare makama. Muna ƙara jaddada gayyatar ku kowa da kowa gurin wannan addu'a. Allah ya kawo ku lafiya, Allah ya sa mu yi lafiya mu tashi lafiya.
Muniru Yunusa Dan Dago kenan daga kasuwar kantin kwari.
Gendala ba shiga birni ba.
A madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Garzo da Khadija Rabiu Indabawa, dukkanin mu karkashin jagorancin shugaban sashin siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim Yakasai, Ahmad Rabiu Jayanda na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.